بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar 14 ga watan sha'ban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da misafin 27 ga watan march shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na 257 cikin jerin giyar kasusuwa na karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad ولفر الإمام المحدث المفسر الفقيه أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي وندا أكتسني لسنة ابن قيم الجوزية شيخ الإسلام رحمه الله لتافن زاد المعادي موسوءا لتاريخ منزل الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كوميد روان كني دنغني لتفرك معك صلى الله عليه وسلم لصار الرأيوسا دمعامل لنسا لتاريخ الرأيوسا malamai suna jinjina ma Ibnul Qayyim akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asalin tafin Zadul Ma'adi a halin tafiya inda yake kasar Makka don aikin haji nesa da iyalansa nesa da littafansa Allah ya saka mishi alkhairi ba mu gushe ba muna bibiyan al-Imam Ibnul Qayyim al-Jawziya a inda yake mana darussa daga tarihin yaƙe-yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yana yi mana darasi akan tarihin yaƙin sulhu Hudaybiya wanda aka yi a shekara ta 6 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a darasin da ya gabata mun ji bayani akan irin tatabazar da ta faru tsakanin Annabi sallallahu alaihi wasallama da mutanen Makka da wakilansu da abin da ya kai ya kawo har zuwa sadda aka rubuta wannan takarda ta sulhu da kuma abin da ya riga yi haka na ainihin wato wannan mubay'a shahararriya wanda yake ce mubay'atul ridwan wani abu da ba mu ambata ba wanda yake da muhimmanci kwarai shine game da tarihin menene dalilin da ya kai ga aka yi wannan bai'atul ridwan abin da yake mashuhuri shine cewa jita-jita wacce aka yayata akan cewa an kashe sayyidina Uthman radiyallahu anhu sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in ko har sun kashe Usmana wallahi sai mun yi fada da su lanunabi dhannahu sai mun yi fada da su wannan yana cikin littafin tabaqat na al-Imam Ibn Sa'd amma sai dai bai da isnadi tabbatacce haka nan ma al-Waqidi ya rawaito shi da isnadi wanda yake da illa aqalla guda biyu dan haka ta fuskar wannan a tabbatuwar wannan a tarihance akwai iskaliya amma dai abu ne mashuhuri a wurin malaman sira akwai ɗayan ra'ayin kuma wanda bai kai wannan shahara ba cewa lokacin da aka yi wannan munabaza wato aka cakuɗe da juna da aka bi wajen sulhu an haɗu ga musulmai ga kafirai a cikin tarin jama'a guda to ana cikin wannan kokarin sulhu sai hayya ta tashi aka fara harbin juna to a dai lokacin sai aka ce sai musulmai suka kama shi su hari dan amr suka rike shi a matsayin rahim su ma sai kafirai suka rike sayyidina Uthman a matsayin rahim to wannan shi ya jawo aka yi wannan ainihin wato mubay'a ta ridwan shi ma wannan bai inganta ba almuhimmu shine babu dalili ingantacce game da menene ya sabbaba wannan bai'ar amma akwai dalili shahararri na biyu kuma game da al'amarin ita kanta bishiyar sahabbai sun ba da labari kamar yadda Ibnu Sa'd ya ruwaito a cikin tabaqat kamar inda Baihaqi ya ruwaito a cikin dalailun nubuwa da waninsa cewa shekara guda kadai bayan faruwar wannan abu da suka dawo sun kasa tantance wace bishiyar ce bishiyar Allah ya mantar da su wace ce to amma kuma daga baya zamanin sayyidina Umar sai aka samu labarin mutane suna zuwa wurin sun samu wata bishiya sun yi identifying sun ce ita ce kuma suna zuwa suna neman falala suna yin sallah a wajen suna zuwa suna neman qurbani a wajen to sai Umar dan Khattab radiyallahu anhu yasa aka je aka ainihin wato aka tuge ta daga kasanta aka tsare ta aka halaka ta don kata zama zari'a ta fitina ga ainihin musulmi Allah ya sa mu dace sai mu tashi inda malai yake cewa falamma farada min kadiyatil kitabi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama qumu fanharu thumma hliku sai inda aka gama mas'ala ta wannan rubutu na wannan takarda ta sulhu tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da mutanen makka sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace da sabon shi kumu ku tashi fanharu ku je ku yanka dabbobin ku na hadaya kun mahliku sannan ku je ku yi aski ko wallahi aka ce mai bada labari yace na rantsi da Allah ma qama minhum rajulun wahidun hatta qala dhalika thalatha marrati har annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan magana har kafa uku amma babu wanda ya miƙe yaje abin da annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama falamma lam yakum minhum ahadun yayin da annabi sallallahu alaihi wasallama yaga babu wanda ya miƙe a cikin su qama to shi sai ya miƙe fa dakhala ala ummi salama sai ya shiga wurin matarsa ummu salama radiyallahu anha fa zakara laha ma laqiya minan nasi ya bata labarin irin abin da ya gamu da shi ta daga mutanansa yana mamaki yana cewa ina jin tsoron kada Allah ya halakar da su fa qalat ummu salama sai ummu salama ta ce mushi ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama atuhibbu zalika kana so su yi hakan kana so su bi umarninka ukhruj thumma la tukallim ahadan minhu idan kana so su bi umarninka to ka fita kar kai magana da kowa a cikin su hatta tanhara budnaka ka je ka yanka raƙumanka watad'u halikaka ka kira mai askin ka wanzamunka fayahlikaka yi maka aski fa qama fa kharaja fa lam yukallim ahadan minhum hatta fa'al dhalika sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji shawaran wannan mata tashi sai ya fita ya je bai cewa kowa kuma ba aka kawai yasa ana ta kwanta mishi da waɗannan raƙuma yana soke su sannan ya mika wa wato wanzami kansa ya mai aski to da suka ga haka fa na harabu dunahu wada ahalikahu fa halakahu falamma ra'an nasu zalika da mutane suka ga haka qamu sai suka mike gaba ɗayan su fanaharu suka dosa ainihin wato yayyankawa da kuma soke raƙuman su waje albabuhum yahliku ba'dan suka dosa yi wa junansu aski hatta ka da ba'duhum yaqtulu ba'dan ghamman har kamar kace za su kashe kansu saboda cincirun da suka yi a wajen yanka da aski thumma ja'ahu niswatun mu'minatu sannan sai ga wasu tawagar mu'minai mata suka zo zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka mishi mubaya fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah ya saukar da fadin sa ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhallazina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna hatta balaga bi isamil kawafir cikin suratul mumtahana ke Allah ya saukar mishi da ya ku mu'minai idan mata suka zo muku sun yi hijira famtahinuhunna ku gwada su ku gani Allah ya ce Allahu a'lamu bi imanihinna Allah ya fi ku sanin imaninsu fa in alimtumuhunna mu'minatin idan kuka gano cewa mu'minai ne fala tarji'uhunna ila al-kuffari kar ku mai da su ga kafirai ma'ana wancan hukuncin da aka yi cewa idan wani ya zo daga makka kuma ya mana da shi to bai shafi mata ba ina fata mun gane wannan abinda ayat ta nuna masa kenan Allah ya ce lahunna hillu lahu wa lahum yahilluna lahunna wa anfiqu wa atuhum ma anfaqu hum wala junaha alaykum an tankihunna idza atatumuhunna ujurahunna wala tumsiku bi ismil kawafiri was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu dhalikum hukmullahi yahkumu bainakum wallahu alimun hakim a cikin suratul mumtahana aya ta 10 Allah ya faɗi wannan magana cewa ya ku wanda kuka yi imani idan mu'minai mata suka zo muku sun yi hijira ku gwada su Allah ya fi ku sanin imaninsu idan kun tabbatar da imaninsu to kar ku mai da su zuwa ga kafirai dan ba su halasta ga kafirai ba su ma kafirai ba su halasta gare su ba idan kafiran nan suka ce to a mayar musu da abin da suka kashe na kudin waɗannan mata to kuma mayar musu babu laifi gare ku waɗannan mata idan an raba su da wannan kafiran ku aure su daga baya bayan kun ba su ainihin wato sadakin su Allah ya ce kar ku yi ruko da igiyar kafiri wato kada mace kafiri ya rabu da ita saboda ta yi imani kawai ku aure ta ba tare da an bi ka'idojin da aka saba sanannu a shari'a na istibra'i da biyan sabon sadaki ba. Allah ya ce kun babu laifi kuma idan an samu wata mata ta yi irin haka ta kuma cikin kafirai sai ku yi kuma walajina alaikum an was'alu ma anfaqtum ku was'alu ma anfaqtum ku tambayi kuma abinda kuka ciyar wal yas'alu ma anfaqu babu laifi su ma su tambayi abinda suka ciyar. Allah ya ce zalikum hukmullahi yahkumu bainakum wallahu alimun hakim. Wannan hukuncin Allah ne tsakankanin ku, lalle Allah mai hikima ne kuma mafi ilimi ne fiye da kowa. Da Allah ya saukar da wannan aya, fa tallaka Umar yawma idin imra'ataini kanata lahu fi shirki. A wannan rana Umar ya saki mata guda biyu wanda da yana aure da su amma su basu musulunta ba suna kan shirka. Fa tazawwaja ihdahuma Muawiya wal ukhra Safwan ibn Umayya. Sai Muawiya a lokacin shi ma bai musulunta ba ya aure ɗaya daga cikin su, sannan babban kafirin nan Safwan dan Umayya shi ma ya aure ɗaya. Thumma raja'a ila al-Madinati wa fi marji'ihi anzalallahu alayhi. Sannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kama hanyar komawa zuwa Madina. A hanyar shi ta komawa zuwa Madina, Allah ya sauka mishi da inna fatahna laka fathan mubina yaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Allah ya sauka mishi da waɗannan ayoyi na farko suratul Fath, cewa inna fatahna laka fathan mubina, lallai mu inji Allah mun yi maka buɗi buɗi da yake a fili, mun baka nasara wacce ga ta nan a fili. Yaghfir Allahu laka ma taqaddama min dhanbika, Allah ya yi maka wannan buɗi dan ya gafarta maka abin da ya gabata na zunubanka, wa ma ta'akhkhara da ma abin da ya jinkiri, wa yutimma ni'matahu alayka, Allah ya yi maka haka dan ya cika maka ni'imarsa akanka, wa yahdiyaka siratan mustaqima, Allah ya yi maka haka dan ya shiratar da kai tafarki madaidaici, wa yansuraka Allahu nasran aziza, Allah ya yi maka haka dan ya baka nasara mai girma. Faƙala Umar, sai Umar ya ce awa fatuhun ya Rasulallah, yanzu wannan abin da aka yi sunan shi fatuhun, ma'ana hanyar dina nan akan kuskura fahimta da yayi akan mas'alar, ya kalli zahirin abin da ya faru na abin da aka yi wa musulunci da musulmai na takurawa da cin zarafi da dokoki na zalunci da san kai, amma kuma gashi Allah ya kira abin da suna fatuhu. Sai Umar ya ce a fatuhun huwa ya Rasulallah, ƙala na'am, Nabi ya ce ƙwarai kuwa. Faƙala sahabatu, sai sahabbai suka fara yi Annabi sallallahu alaihi wasallam murna suna ce mishi hani allaka ya Rasulallah, muna taya ka murna da wannan fatu da Allah ya yi maka, abinda Allah ya ambata a cikin waɗannan ayoyi, muna taya ka murna akan wannan falala. Famalana ya Rasulallah, to mu menene rabon da za mu samu a cikin wannan falala? Fa anzalallahu azza wa jalla, sai Allah ya saukar da cigaba, huwa alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard. Allah ya ce shine Allah Ubangiji wanda ya saukar da as-sakina, natsuwa, fi qulubil mu'minina, a zukatan mu'minai, liyazdadu imanan ma'a imanihim, Allah ya musu haka dan su ƙara imani akan imaninsu. Domin me yasa Allah ya musu wannan? Saboda wurin an buƙaci zuwa ga waɗannan abubuwan guda biyu, as-sakinatu wal iman, duk wurin da akwai rashin fahimta ko hayaniya ko wani abu da zai alamta cewa an yi zalunci, to kana buƙatar natsuwa kafin ka iya ta'amuli da wannan yanayin ta'amuli na masu hankali. Inda sahabbai ba su samu natsuwa ba, za su tada rigima ne a wajen, za a yi uwar watsi ne, za a fasa kowa ya rasa. To da haka suna da buƙatar zuwa ga as-sakina. Da haka as-sakina shine natsuwar zuciya wacce za ta bayyana a gaɓoɓinka wajen tasarrufinka, wajen maganarka da aikinka da motsi ko rashin motsinka. Ina fata mun gane wannan. To Allah ya musu wannan baiwar, ya ba su natsuwa a san da ake ta tattaunawa akan wannan rubutun. Gashi abin yana ci musu rai, ba su yadda ba, suna ganin ba haka ya kamata ya ba, amma sai Allah ya kwanta musu da zuciyoyinsu. Sannan kuma imani, kamar yadda muka yi sayyidina Abubakar ya yi ma Umar wannan wa'azin cewa ka yi imani da shi, to ka riƙe shi, kar ka saki imanin da ka yi da shi. In ba imani da suka yi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, ba za su yi mishi wannan mubaya'a akan mutuwa, akan ba za su gudu ba. Sannan kuma ba za su amince ya gudanar da abin da suwa iya tunanin suna kallon shi a matsayin wulakanci ne ko cin zarafi amma sukan yi dai gudanar da wannan sulhu saboda sun tabbatar da sun yi imani da shi cewa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama Allah ne yake masa wahayi dan haka wannan abun guda biyu su suke bukata a lokacin sai Allah ya musu baiwa da su as-sakinatu wal iman walam ma raja ila al-madinati ja'ahu abu basir rajulun min quraish muslima bayan kuma wa madina sai ga abu basir daya daga cikin mutane cikin quraishawa yazo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama musliman alhalin ya musulunta fa arsalu fi talabihi rajulaini su kuma quraishawa bayan da suka je ya musulunta ya gudu ya bar makka sai suka turo mutum biyu su bi sawun sa cewa ku isa madina ku je ku dawo mana ci wa qalu suka ce al ahad alladhi ja'alta lana udhkur al adada ahada muna tuna maka alƙawarin da kai mana cewa duk wanda yazo wajenka daga wajenmu zaka dawo mana ci duk wanda yazo wajenmu daga wajenka ba za a dawo da shi ba to gashi yanzu wani yazo wajenka daga wajenmu da ka ka'idar wannan sulhu shine ka dawo mana da shi fadafahu ila rajulai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mika shi ga wannan mutane guda biyu fa kharaja bihi hatta balaga dhal hulayfati suka fita da shi har suka je abyaru ali fa nazalu ya'kuluna min tamrin lahum sai suka ya da zango suna cin wani dabino wanda suke tare da shi a matsayin guzuri fa qala abu basir li adir rajulain da ya kalla sai ya ga bari ya yuta dabara sai ya ce wa ɗaya daga cikinsu wallahi inni la ara sayfaka hadha jayyidun yace kai wannan takobi na kai a bani sha'awa wallahi yana da kyau fastallahu al-akhar wannan yana jin an yabi takobin shi sai ya zare takobin daga kubansa fa kala sai ya ce ajal wallahi innahu la jayyid ya girgiza ya ce ai gaskiya takobin nan ni ma kaina ina ji shi wallahi yace innahu la jayyid laqad jarrabtu bihi jarabati laqad jarrabtu bihi thumma jarrabtu yace ai na shiga na fita na yi yaki da shi ba ɗaya ba biyu ba fa qala abu basir sai abu basir yace arini andur ilayhi ko zaka bani dama in ga takobin fa amkanahu min ko sai ya bashi fa darabahu bihi hatta balla sai ya sare shi har sai da ya kwantar da shi wa farra al-akhar da ɗayan yaga an kashe abokin shi sai ya ruga da gudu ya adu yana tafiya a guje hatta balagal madinata dan madina ita ta mai kusa daga zulhulayfa mai kon makka sai kawai ya dawo cikin madina a guje gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa dakhala al-masjida ya shigo masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama hina ra'ahu da annabi ya hango shi a guje sai ya ce laqad ra'a hadha zu'aran ce wannan fa ya ga tashin hankali ya ga abin da zai kashe shi fa ja abu basir fa qala sai ga abu basir yazo falamma taha ila nabi sallallahu alaihi wasallama qala yace qutila wallahi sahib yace na rantsi da Allah an kashe abokina wa inni la maqtulun kuma ni ma na mutu fa ja abu basir sai ga abu basir fa qala ya nabi Allah kad wallahi awfallahu zimmataka ni dai na rantsi maka da Allah kai Allah ya cika ma alƙawarinka qadra datta ni ilayhi ka riga ka mayan musu da ni da haka yanzu ba na hannunka ba ruwanka da ni dama an ce ne ka mai da ni kuma ka mai da ni daga nan duk abin da ya faru ba ka da mas'uliyya akai shikenan fa qala nabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce wailu e imhim mus'ari mis'ar harbin law kana lahu ahad wailu imhi mis'ar harbin law kana lahu ahad wato wannan kalma shi Laraba suke faɗa dan yabawa wanda wato kalma ce ta zammu amma da niyyar yabawa asalin dai alwailu shine alhalak shi kuma da yace imhi haka ce imhul wail wato shine kamar a ce ina abin da ake cewa tarbat ya daka kuma kamar haka kamar a ce wannan dan kaniyar ba kaga wannan ta kadari kaga kalma ce literally kamar kalmar zaki kamar kalmar aibatawa amma kuma yabo ake ce wannan ai da kake ganin shi shegen mutum ne hatsabibi ne dan kaza ne to amma yabo ne sai ce kaga wannan takaddarin mutum ya kwanto wa kan shi kura ya jawo wani yaki ina ma a ce yana da jama'a da su tashi wannan yaki ya ɗebo wato ruwa mai zafi falamma sami'a zalika arafa annahu sayrudduhu ilayhi da yaji haka sai ya gane cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yana nufin ya ƙara kama shi ne ya maida shi ga Qurayshawa fa kharaja hatta ata sifal bahr ko sifal bahr sai ya fita sai ya je gabar kogi wato kogin Bahr Maliya kenan wanda ke kasar Jidda wanda ya fita cikin Madina wayan qalibu minhum Abu Jandal bin Suhayl falahika wayan falit minhum Abu Jandal bin Suhayl falahika bi Abi Basir Abu Basir je gona wannan shi kare ana nan sai ga Abu Jandal wancan da aka kama yazo lokacin sulhu da biya baban shi yace ba za a ci gaba da sulhun ba sai an mika mai dansa to sai ga shi ma ya ƙara kubucewa daga gun Qurayshawa ya taho yazo falahika bi Abi Basir sai suka zama mutum biyu fala yakhruju min quraish rajulun kad aslama illa lahika bi Abi Basir sai wannan wurin ya zama wata matattara ta sababbin musulunta wanda suke kubucewa daga Makka kuma sun san a bisariyar jejeniyar da aka yi ba za su samu karbuwa a Madina ba kowa ya gudo daga Makka sai ya zo wannan rigar tsakani sai shiga cikin wannan sabuwar wato tawaga hatta jama'at minhum isabatu har suka hada kungiya ko gang ko jama'a fa wallahi mai ba labari yake cewa rantsi da Allah la yasma'una bi irin liquration kharajat ila ash-sham illa atarzula da sun ji labarin ga wato tawaga Qurayshawa can ta fito daga kasar Sham ta yi kasuwanci sai su je su tare ta fa qataluhu su kashe Qurayshawa wa akhadhu amwalahum su kwashe dukiyar na kharajat ila ash-sham zuwa ga Sham illa atarzulaha fa qataluhum wa akhadhu amwalahum fa arsalat quraish ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam tunashiduhu Allah war rahima lama arsala ilayhim faman atahu minhum fa huwa amin da quraisha suka ji wannan kuna ta yi yawa suna ta asaran mazaje da dukiyoyin su wata da watanni sai suka aika sako zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna gama shi da Allah suna gama shi da mutuncin zumunta cewa kar ya ƙara dawo musu da kowa duk wanda yazo yanda in ya musulunta a bashi zo na Madina sun haƙura da wannan sharadin yace suka ce faman atahu minhum suka ce duk wanda yazo wurin shi annabi kenan sallallahu alaihi wasallama minhum daga cikin su fa huwa amin sun yadda ya amuntu a Madina fa anzalallahu azza wa jalla shine Allah ya saukar da wallahi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni makkata min ba'di an azfarakum alaihim وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ اي صدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات زواج شيء هر زواج فدن الله حميه الجاهليه يجي الله يسوكدا وهو الذي كف ايديهم عنكم Allah shine wanda ya tare hannayensu daga barinku wa aydiyakum anhu ya tare wa aydiyakum anhu ya tare hannayenku daga barinsu ma'ana bai bari an yaki a wajen su Hudaybiya ba bi batani makkata a cikin makka shine a Hudaybiya min ba'di an azfarakum alayhi bayan da Allah ya ba ku nasara akan su wa kana Allah bima ta'maluna basiran Allah yana sane da abin da kuke aikatawa sai Allah ya ce humul ladina kafaru sunan da suka kafirta wasaddukum anil masjidil harami suka hana ku zuwa masallaci mai alfarma wal hadiya ma'kufan ga kuma hadaya an riga an daure ta ay yabluga mahilla suka hana hadayen nan ta kai inda ya kamata a yanka ta sai Allah ya ce walaula rijalu mu'minuna wa nisa'u mu'minatun لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معره بغير علم يرسل الله برحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما اذا الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه يجي حتى بلغ الى حميه الجاهليه كو اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه ف fa anzala Allahu sakinatahu ala rasuli to abin da yake cewa daga ce humul ladina kafaru wa sadduku al masjid al haram sune wanda suka kaza suka kaza wal hadi ma'kufan ayyabluga mahallahu Allah yace walla rijalul mu'minuna ba dan mazaje mu ne dake cikin makka ba wani sa'un mu'minatun da mata yi mu ne dake cikin makka an taqahum kar ku je ku ce za ku shiga makka da karfin tsiya ku karkashe su ku tattaka su fatusibakum minhum ma'aratun bi ghairi ilmi ba tare da kun sani ba ku dandana musu kuda ku kashe su ko ku halakar da dukiyar su yudkhilallahu fi rahmatihi man yasha Allah ya ki bari ayi wannan yakin ne a lokacin saboda cikin hikimar sa akwai wadanda zai shigar da su cikin rahamar imani za a ƙara samun yawan mu'minai dan wataƙila da an yi wannan yaki a lokacin a iya kashe Abu Sufyana a shi a kashe Muawiya a kashe Sa'id ibn Amr a kashe Ikrimah ibn Abi Jahl duk waɗannan kaga sun musu daga baya yudkhilallahu fi rahmatihi man yasha law tazayyalu da amma da fa sun zake sun ci gaba da abin da suke la'azabna alladhina kafaru minhum azaban alima to da waɗanda muka riga muka yanke cewa ba za su imani ba na alladhina kafaru sawun alaihim da irin waɗannan to da mun azabtar da su da wannan yaki sai Allah ya ce ijjal alladhina kafaru go fi qulubihimul hamiyata hamiyatan jahiliyya yayin da kafiran nan suka sanya wa zuciyarsu baka kiyayya da hasada da kabilanci irin na maguzawa hamiyatan jahiliyya irin na maguzawa to Allah ya faɗi karatun har zuwa nan wa kanat hamiyatuhum menene kabilancin da Allah ya kyare su da shi anan shine annahum lam yuqiru annahu nabiyullah sun kiyarda da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ne wa lam yuqiru bi bismillahir rahmanir rahim sun kiyarda da bismillahir rahmanir rahim wa halu bainahu wa bainal bait kuma sun shiga tsakanin shi da isa zuwa ga dakin Ka'aba wannan abin da suka yi da aka ce hadha ma salaha Muhammadun rasulullahi ahla makkah suka ce bas yadda ba bismillahir rahmanir rahim suka ce bas yadda ba za mu shiga wannan makka wannan lokacin suka ce ba mu yadda ba kar a ce kuna so ne a ce kun fi karfin mu to wannan abin da suka yi shine hamiyatul jahiliya da Allah ya ambata na fata mun gane wannan qultu bai zuwa nan tunda farko da muka dauko mallan da yake ta wannan labarin yana dauko wannan kissa ne daga cikin sahih bukhari da kuma wani dogon hadisi wato dogon riwaya daga cikin littafin dalailun nubuwa ta ainihin wato al-imam al-baihaqi ta hanyar ainihin sumarwan dan hakam da shida da riwayan miswar ibn makhrama sune masu wannan riwaya doguwa da yake ta kwararo mana duk da yake yana dan yin canji dan tasarrufi haka da ba a rasa ba malam yace qultu ni ibn qayyim al-jawziyya sai nace fi sahihi yazo a cikin bukhari da muslim da ma musnad imam ahmad ibn hanbal ta hanyar salamatu dan akwa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam anna nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa majja fi bi'r al-hudaybiyya min famihi fajashat bil ma'i annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alula da ya kurkure baki wannan ruwan da ya kurkure baki sai ya furzar da shi a cikin rijiyar hudaybiyya din nan sai ta fara tumbatso da ruwa كذلك قال البراء بن عازب وسلمة بن الأكوى في الصحيحين هكا براء دان عازب يفدا ده سلمة دان أكوى كما يندي كتكين بخاري ده مسلم وقال أروى تيتشي أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أنه غرز فيها سهما من كنانته وهو في الصحيحين أيضا ولن نسكة أبن دي فارو النبي صلى الله عليه وسلم يا تشروتا wato kibiya guda ɗaya ne daga cikin kubansa sai ya caka ta a cikin wannan kwari inda ruwan ke taruwa wa huwa fi sahihaini aidan wannan mala cikin bukhari amma baya cikin sahih muslim ya cikin sahih bukhari ne da kuma musnad imam ahmad ibn hanbal wa fi maghazi abul aswad an urwa tawadda'a fi dalwi wa madmada fahu thumma majja fi wa amara an yusabba fil bi'i a cikin littafin magazi na abul aswad daga urwatu bin hadila yau cewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shine yayi alula a cikin wata ƙwariya ko wata buta ya kurkure bakin sa a cikin mayar ciki sai ce a diba a je a zuba a rijiya duk wannan riwaya kuma sun tabbata wanda za a samu minkin anti bayan da aka zuba ruwan a rijiya sai kuma ya zaro kibiya daga cikin kubansa wa alqahu fil bi'ri ya wurga cikin mushiya wanda Allah ta'ala yayi addu'a fa gharat bil ma'i sai ruwa ya soma tumbazo hatta ja'alu yaghtarifuna bi aydihim minha har mutuna iya sanya hannu ya kwarho ruwa wa hum julusun ala shaqqiha suna zaune a gafarta haka na ku yake shaqqiha to wannan tasifi abinda yake tabbas a cikin wato usulin shine ala wa hum julusun ala shiffatil bi'r suna zaune a gabar rijiyar yatawaddau minha suna alula daga rijiyar ba id jahashal nasu nahwa lokacin sai mutane suka tashi cikin firgita suka tafi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jasha'a ay fazi'a suka tashi suka ji ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka bashi labari fa qala yace malakum me kuke ciki qalu suka ce ya rasulullah ma indana ma'un nashrabu wala ma natawaddau ba mu da ruwan da zamu sha wala ma natawaddau ko kuma abinda zani alula haka yazo a wasu suskoki wala ma natawaddau sannan ba mu da abin alula ya zama ma musuliya kenan a wasu suskokin kuma wanda suke ashaddu dikka wala ma'un natawaddau bi sai a ƙara alhamza kuma ba mu da ruwan yin alula ba mu da nasha illa ma baina yadayka in banda wannan dake gaba gare ka ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa wada yadahu fil raqwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya hannayen shi masu albarka a cikin wannan buta fa ja'ala al ma'u yafuru min bayni asabihi nan da ruwa ya fara bugowa ta cikin hannayensa amsalul uyuni kaman idan dinar ruwa fa sharibu sahabbai suka sha wata wadda'u suka yi alula wa kanu 15 su mutum 1,500 ne 10,15 wato 115 wa hadhihi ghayru qissatil bi'r wannan qissa ce daban da waccan ta rijiya wannan din ma kuma tana cikin Bukhari da Muslim Imam Ahmad ibn Hanbal da haka dukkanin su sahihan qissoshi ne sai ya zama awwal da suka faru a wurin suna da yawa akwai farkon zuwan su aka roke shi shine ya saka kibiya wannan ruwan da ya taru bayan kankanin lokaci kuma tunda suna da yawa kuma an yi kwanaki a wajen sai kuma ya kare sai zama saura na wajen manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam zai alula da shi suka ce ai ruwa ya kare shine annabi ya zura hannayen shi a ciki yayi alula sannan kuma ya gunsa ya je zuba a rijiyar sannan ya kara daukan kibiyar shi ya kara sakawa sai ruwa ya taru shine ya taru taruwa mai yawa ina fata mun gane da haka babu karo sakankanin abubuwan da suka faru suka maimaita a wajen insha Allah haka malamai suka ce malam yace wa fi hadhihi al-ghazwati asabahum laylatu matar a wannan yakin ne kuma aka samu wannan dare wanda aka yi ruwa falamma sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-subha da nabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah asuba qala yace atadruna madha qala rabbukum al-layla ko kun san me Allah ubangijinku ya faɗa min cikin daren nan qala Allahu wa rasuluhu a'lam suka ce Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam su suka fi kowa sani qala yace Allah ya ce asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir an wayi gari a cikin bayina akwai wanda ya imani akwai kuma wanda ya kafirci amma man qala duk wanda yace mutirna bi fadlillahi wa rahmati falala Allah da rahmasa ta sa akai mana ruwa fadhalika mu'minun bi wannan yayi imani da ni wa kafirun bil kawakib ya kafirce wa taurari wa amma man qala wanda ko yace mutirna bi nau'i kaza wa kaza tauraro kaza da kaza shi ya mana ruwa fadhalika kafirun bi mu'minun bil kawakib wannan ya kafirce wa Allah yayi imani da taurari wannan hadisi yana cikin Bukhari da ainihin littafin sai Muslim da Abu Dawud da Nasa'i da Ahmad dukkan su sun fitar da shi hadisi ya tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam malam yace fasl waja rasuluhu bainal muslimina wa ahli makka ala wadi al harb 10 sanin sai aka yi wannan sulhu aka yarjejeniya akan cewa tsakanin mutanen makka da musulmai mutanen ainihin wato muhajirin wal ansar shekara 10 daga wannan lokacin babu yaki za a zauna lafiya wa an ya'mana an-nasu ba'dhum min ba'd a wannan shekaru mutane su zama cikin aminci da sashen junansu wa an yarji'a anhum amahu dalika kuma an ba annabi sallallahu alaihi wasallam dama ya dawo shekara mai zuwa hatta ya koma gida ba zai shiga makka ba hatta idza kana al-amul muqbil idan shekara ta zagayo kadima to ya taho makka wa khallu bainahu wa bain makka. A wannan shekara ta zagayo babu wanda zai shiga tsakanin shi da kaiwa garin makka. Wa aqama biha salasan, za a bashi dama ya kwana uku a cikin makka. Wa alla yadkhulaha illa bi silahir rakib, kar ya shiga makka da makami sai makami irin na mahayin doki, wato takobi kenan, kwaya daya da bakarsa da makamantansu. Wa wasyufu fil kirad, kuma za a sanya takubba a cikin kubansu. Wa anna man atana min ashabika lam narudduhu ilayka alayka, wanda duk yazo mana daga cikin mutananka za mu rike shi ba zai kuma ba. Wa man ataka min ashabina radadtahu alay, kai kuma duk wanda yazo wurinka daga cikin mutananmu za ka dawo mana da su. Wa anna bainana wa bainaka aibatan makfufa, kuma tsakaninmu da kai da tsakaninka da mu akwai aiba, akwai alƙawari na rashin cutar da kowa. Asalin al'aiba jaka wadda take mai muhimmanci, wadda kake saka ababanka mafiya muhimmanci, kamar jakar da mata suke saka gwalagwalai, ko attajiri suke aje kuɗaɗe, ko dole abu mai daraja, shi ake ce ma al'aiba. Wato za mu shiga cikin aminci, ma'anar shi anan za a samu wato yanayi na riba wa junanmu amincinmu da ɓoye wa junanmu wato makaman juna, ba za mu taɓa junanmu ba. Makfufa, wanda a sanadiyarta kowa zai zama ya killace daga ɗayan. Wa annahu la islala wa la idlala, kuma daga yanzu babu islal, shine wato sata, ba za a saci kayan kowa ba. Wa la idlala, babu ha'inci gululi, babu wanda zai ha'inci kowa a cikin dukiyarsa ko rayuwarsa ko dabbobinsa. Fa qalu ya rasulullah, sai sahabbai suka ce ya manzon Allah, nu'tihim hadha, mu ba su duk waɗannan abubuwan mu yadda da su. Fa qala man atahum minna fa ab'adahu Allah, duk wanda daga cikin mu ya tashi ya koma cikin arna, to Allah ya nisanta mana da shi, ba mu buƙatar shi da mu. Wa man atana minhum, wanda daga cikin su ya zo wajen mu, faradadnahu ilaihim, muka mayar musu da shi. Ja'alallahu lahu farjan wa makhraja, farjan wa makhraja, Allah zai sa mishi mafita. Duk wanda yake mumini ne na gaskiya ya zo wajen mu, ko da mun mai da shi, to Allah zai ba shi mafita, Allah zai ba shi window da zai samu ya tsira. Wannan Imam Ahmad ya fitar da riwaya akai da Abu Dawud da wasunsu ta hanyar wato Urwatu ɗan Zubair, da kuma ta hanyar Al-Miswar Ibnu Makhrama ɗin can da muka ambata, da Marwan ɗan Hakam da isnadi wanda yake tabbatacce. Malin ya ce wa fiqh al-Hudaybiyya anzalallahu azza wa jalla fidyat al-adha liman halaka ra'sahu bis-siyami aw sadaqati aw an-nusqi fi sha'ni Ka'b ibn Ujra. Wannan dai haditha ta Hudaybiyya ne, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito sai ga sahabi Ka'b ibn Ujra, kan shi ya cika da ƙwarƙwata har suna yawo a gefen goshinsa da ƙeyarsa. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce subhanallahi, yaya haka? Ya ce ai kaga abin da nake fama da shi. Sai Allah ya saukar da fa man kana minkum maridan aw bihi adhan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Duk da an ce kada a yanke kai, wala tariku ru'usakum hatta yablighal hadiy mahilla, kar a aske kai sai hadaya ta kai lokaci da wurin da ya kamata a yanka ta, goma ga wata kuma ta isa ainihin wato mash'ali. To amma idan mutum yana da wata larura, man kana minkum maridan, wanda ke da rashin lafiya, aw bihi adhan min ra'si, ko yake da damuwa a jikin kansa, shi ne kamar kwarkwata din. Allah ya ce waɗannan to babu komai, su yanka din. Sai aka tsallake magana kawai aka faɗi sakamakon, man kana minkum maridan aw bihi adhan min ra'si fa fidyatun ay fa halaqa fa fidyatun, to sai ya bada fidya, min siyamin ya azmi aw sadaqatin, ko ya sadaka aw nusukin ko yanka. Malamai suka ainihin ce wannan abin a lokacin ya sauka. Imam al-Bukhari da Muslim suka tura hadisi akan haka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa fi hada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lil muhalliki bil maghfira thalasa, a wannan yakin ne kuma har ila yau Annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a ya ce Allah subhanahu ta'ala ya gafarta wa masu yin askin ƙwaryan molo, masu aski duka su yi tandal idan an je aikin haji. Ana iya yin mutum yana yin aski gabaki ɗaya, yana kuma yin aski ya rage. Walil muqassirina marra, Annabi ya ce Allahumma ghfir lil muhallikina, اللهم اغفر للمحلقين اللهم اغفر للمحلقين سي سوران صاحبي suka ce wal muqassirin ya rasulullah da masu dan rage gashi sai annabi ya ce اللهم اغفر للمقصرين haka masu rage gashi Allah ka gafarta musu wannan yana yana cikin littafin al-Imam Ahmad ibn Hanbal daga sahabi ibn Abbas da kuma Abu Sa'id al-Khudri akwai riwaya Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu a cikin Bukhari da Muslim wanda ba su tare da kissar Hudaybiyah ba tazo da addu'an ne kawai al-Imam Ibn al-Qayyim a cikin nan Zadul Ma'ad zamu zo mu ji a gaba yayi magana akan hukunce-hukuncen aski ka ta fuska guda uku akwai aski wanda yake ya halasta akwai wanda yake ya wajaba akwai wanda yake ya haramta wani aski ne ya halasta shine gamagaran aski da mutun zai yi magashin kansa idan yaji baya buƙatar sa ko yana so ya sha iska ko yana so ya shiga aikin dan sanda ko soja an ce sai yayi kanshi kwalkwal haka to wannan ya halasta ga duk wanda yake so yayi wanne ne wanda ya wajaba shine wannan na aikin haji wanda ake yi a aikin haji wajibi ne sannan wanne ne ya haramta shine wanda mutane suke yi saboda aljanu sun sa su su bokai suna sa mutane su yi aski ko kuma mutum an amshi mutuwa akwai al'adun da idan mutum mutuwa sai ya aske kanshi alamar wai yana cikin bakin ciki haka in yana wani protest yana wani zanga zanga sai su aske kai to duka wannan babu kyau haramun ne wallahu ta'ala a'lam وفيها اولن شكرا لله الى يوم نهروا البدنه عن سبعه suka yanka raquma mutum bakwai wal baqarata an sab'ata sanna san mutum bakwai su hadu su yi ainihin hadaya da saniya wannan yana cikin sahihu muslim mun karanta a baya a lokacin da muke magana akan aikin haji wafiha har ila yau hadiyar ta wannan shekara a hada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min jumlati hadihi jamalan kana li abi jahl wannan shekara da har ila yau annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hadaya da wata raquma a cikin hadayar da yayi akwai wani raqumi wanda yake a da can raqumin ya kasance na Abu Jahl kana fi anfihi burratun min fidda li yghiba bihi al-mushrikina wannan raqumi a cikin hancin shi akwai wani zobe da aka samu shi shine burra min fidda na azurfa annabi yayi wannan ne dan ya ba waɗannan kafirai haushi wannan raqumi kamar da Imam Ahmad da Ibn Hibban da Hakim suka fitar da isnadi tabbatacce yana daga cikin ganimar yaƙin Badar da Annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai suka samu bayan da aka shi wannan kafirai da aka sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya dauki wannan raqumi ya aji kuma da yazo ya kwantar da shi aka yi hadaya da shi kafirai suka gani suka ji haushi cewa wannan fa raqumin shugabansu ne a cikin kafirci wanda lokacin ya riga ya yi nisa a jahannama shine Abu Jahl to Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wannan zamu ga muji malam zai mana taliki game da cewa wannan ya daga cikin wato ibadoji da Allah yake so kai abinda na addini wanda zai sa kafirai su ji haushi ba riya bane hasali ma ibn qayyim a cikin madarijus salikina fi masalik iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yake cewa yin haka na daga cikin babuka na ibada wanda mutane da dama ba su san da shi ba malam yace wa fiha unzila suratul fath kuma a wannan hudaybiya aka sauka da suratul fath kamar yadda muka ji a baya wa dakhala al-khuza'atu fi aqdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa ahli aka samu kabilar khuza'a suka shiga cikin alƙawarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi da Qurayshawa suka shiga ta bangaren manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa dakhalat banu bakr fi ahdi fi aqdi quraish wa ahli su kuma banu bakr ibn wa'il sai suka ce su suna nan a kafirci za su ainihin shiga ta fuskar inda Qurayshawa suka shiga wannan sulhu wa kana fi sharti anna man sha'a an yadkhula fi aqdi sallallahu alaihi wasallama dakhala wa man sha'a an yadkhula fi aqdi quraish dakhala dama kuma a cikin sulhun an fada daga cikin burud na sulhun cewa wanda daga cikin larabawa da ke kewaye da mu da ku wanda duk ya ga dama yana so ya goyi bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan sulhu yana iya shiga wanda kuma yake ganin shi yana so ya alliance da Qurayshawa shi ma yana iya shiga wannan ma cikon hadisin san da muka ambata ne na ainihin al-miswar da shi da Marwan dan hakan kuma da yake cikin tafin dalailun nubuwa na Imam al-Hafi wa Bakr al-Baihaqi rahmatullahi alayhi ولما رجع الى المدينه جاءه نساء مؤمنات منهن ام كلثوم بنت عقبه بن ابي معيط فجاء اهلها يسالونها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكل الذي كان بينهم فلم يرجعها اليهم ونهاه الله عز وجل عن ذلك فقيل هذا نسخ للشرط في النساء وقيل تخصيص للسنة بالقرآن وهو عزيز جدا وقيل لم يقع الشرط إلا على الرجال خاصة وأدرك المشركون وأراد المشركون أن يعمموه في الصنفين فأبى الله ذلك ما لم يشاء ولما رجع إلى المدينة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يا إسا مدينة جاءه نساء مؤمنات سيغا وستوغا تماتا مؤمني سكذو منهن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط إرغدن عقبة دن أبو معيط فجاء أهلها تتزو تشيتا مسلنتا سيكما دا غبايا وستكمتا ننتا دنجنتا سيسك بيوساو يسألونها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتي للي إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يباسوا النماتا بالشرق الذي كان بينهم سكتي أكاركشن وانشان شرق إن دا أكا سكتيوا دو وان دا يزو وجنكا دا تكمتا نمو زاكا دا ومانا دسو فلم يرجعها إليهم sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace san ba zai yi ba yace ba zan dawo muku da wannan mata mu'mina ba wa nahahu Allahu azza wa jalla an zalika Allah ya hana shi daga aikata haka faqila malamai masu tafassarawa sai suka ce hadha naskhul lishart fi an-nisa' wannan yana nuni zuwa ga sharadin game da mata ya fadi waqila wasu kuma suka ce takhsisul lis-sunnati bil-qur'ani wannan yana nuni zuwa ga sunna ta rage fadin alqur'ani qur'ani ya yadda da wancan magana a jumlace an zo da hadisi wanda shi kuma ya rage da haka naskhul qur'ani bis sunna kenan wa hadha azizun jiddan shi wannan irin abun a samu inda hadisi ya rage fadin aya to wannan abu ne wanda yake azizun jiddan mai karanci kwarai a wata nuska غريب جدا وندا با اسابا جيوا ان سابا جين اكسن هكاي مالن يجي وقيل واسكما سكاجي لم يك الشرط شرط بي سيبا داما تشن الا على الرجال خاصه داما تشن شرطن game da maza ne kadai wa arada al mushrikuna an yu'ammimuhu mushrikai suka so su game sharadin fisim faini ya hade maza da mata fa aballahu zalika sai Allah bi yadda ba fasl bayan da malai ya gama mana wannan labari da wannan tarihi na yakin Hudaybiya kamar da muka ambata a baya wannan qadiya ta Hudaybiya na daga cikin muhimman ahada na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda kuma suke cike da hikimomi da fa'idoji to zai fita mana da hikimomi da fa'idoji daga cikin wannan ainihin kissa sai ya ce faslun fi ba'di ma fi qissat al-Hudaybiya min al-fawaid al-fiqhiyya fasli zai magana akan wani sashi daga cikin abubuwan da ke cikin kissar Hudaybiya na fa'idoji na fiqh fa minha daga ciki i'timarun nabi sallallahu alaihi wasallama fi ashhuril hajj halastin yin umara a watannin aikin haji watannin aikin haji sune shawwal zulqa'da dhulhijja to babu laifi mutun yin aikin umara a cikin waɗannan watanni koda bai da niyya aikin haji umara mufrada ko mun gani wato ba umara irin ta tamattu'i wanda za a yi a jira aikin haji ba kuma da sallallahu alaihi wasallam ya kulla al'amari ne na nufin zuwa yi umara ita kadai to mutum da yake tafiya ya je kasar Makka a cikin watannin aikin haji daga Shawwal ya je umara ita kadai zikau ya kama hanya ya kuma garo su wannan ya nuna halasci wa minha anna al-ihrama bil umrati min al-miqati afdal da kuma wannan yana nuni zuwa ga ihrami da umara ayi shi a miqati shi yafi falala kama anna al-ihrama bil hajj kadhalika kama idan yin ihrami da aikin haji shi ma yafi falala ayi shi a miqati fa innahu ahrama bihima min dhul-hulayfa domin shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya harama umara ya harama aikin haji daga dhul-hulayfa ne inda yake ci ma abyaru ali ayi وبينها وبين المدينة ميل أو نهو تكان أبيار علي دغرم مدينة ميل أين يقوم كمان جاء كمان كيلومتر أكزوا بيا وأما حديثه أكون حديث ذا كي جاء النبي ويا تشوي من أحرم بأمرة من بيت المقدس وفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر wanda duk yaje ya tafi Baitul Maqdis kasar Falastinu ya dauko Harma Umara daga can ya taho da ita za a gafarta mishi dukkanin zunuban shi wanda suka wuce da wanda suka yi jinkiri wa fi labdin kanat kaffaratan lima qablaha min adh-dhunubi wannan Umara zata yaye mishi zata kankare mai zunuban da yayi kafin ita har can farkon balagarsa wannan hadisi Al-Imam Abu Dawud ya rawaito shi da Ibn Majah da Ibn Hibban sai dai yana da matsala a cikin sa akwai mutane guda biyu wanda suke majhulai waɗanda ba a san su ba amma dai an samu fatawa daga wasu sahabbai da abin nan wanda ma su daga wasu tabi'ai da malamai kamar Imam Malik kamar Atha ibn Abi Rabah da makamantansu da Al-Hasan al-Basri suna kyamatar da daukan ihrami na Umara daga wani waje inda ba miƙaci ba kamar mutum ya dauka daga gidansa ko ya dauka daga hotel dinsa ko ya dauka daga cikin garin Madina kafin ya fito ya zo miƙaci duk wannan abu ne na kyama abin makruhi fa hadithul la yathbutu bala yace wannan hadisi ne wanda bai inganta ba wa qadit taraba fihi isnadan wa matnan ittiraba shadidan an samu rikici mai yawa a cikin hadisi hadisi ne wanda yake mai tabbata ba munkari ne al-Imam al-Bukhari a cikin tafsir tarikhul Bukhari tarikhul kabir yayi magana akan shi haka al-Imam Ibn Hazm a cikin al-Muhalla cikin mujalladi na 7 haka a cikin tafsir Badrul Mulim ba Badrul Munir na Ibn Mulaqin shi ma a cikin juz'in shi na 6 duka akwai bayani game da rauni da rashin ingancin wannan hadisi dan haka ba za a aiki da shi ba ballatana falalar da yake ambata ina fatan muna ganewa wa minha أن سوق الهدي مسنون في العمرة المفردة كما هو مسنون في الكران daga cikin kuma akwai cewa yana daga cikin sunna idan ka je umara ita kadai ka tafi da dabbarka daga garin ku zaka iya idan ka tafi da ita daga garin ku wannan wani abu ne mai falala kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka koro dabbobi kamar yadda yake kuma sunna ne a cikin aikin haji na kirani wanda za a gwama aikin haji da umara nan ma sunna ne ka tafi da dabbarka kuma ka tafi da ita to bazaka aske gashin kanka ba bazaka yanka bazaka aske gashin kanka ba har sai ka yanka wannan dabba bazaka cire ihramin ka ko ka aske gashin kanka ba sai ka yanka wannan dabba shine wala tahliqu rusukum hatta yablughal hadyu mahilla idan mutun ya tafi da dabba zai aikin haji kirani bayan ya gama umara zai ci gaba da zama a cikin ihrami na jiki da na hukunci ba zai aski ba ba zai komai ba zai hulla da mata ba zai kasuwanci sorry ba zai duk wani abu da ya haramta ga mai aikin haji ba to ba zai komai ba sai ranar 10 ga wata ce ya hada yi duka wannan game da mai kirani kenan game da mai umara kuma mufrada idan ya tafi da umara ya tafi da dabba sa to shi ma irin haka zai wanda bai tafi da dabba ba fa in ya je Makka ya umara a can bayan kun tuna mun yi wannan magana akan cewa yana daga cikin sunan da mutane suka manta da su as-sunanul mansiya fi manasikil umra shine al-hadyu fil umra yana daga cikin sunnoni da mutane suka manta da su a wajen ibada ta umara mufrada muka ce umara mufrada wadda ba ta hada da aikin haji mutum zai je umara ba a tunanin ma yanka dabba to abinda na kuskure a wancan lokacin wanda daga baya wanda daga cikin malaman mu ya mun wannan gyaran Allah ya saka mishi alkhairi cewa wannan wato hadaya da ta zama sunna ita ce wadda aka koro daga wajen harami amma idan baka koro hadaya daga wajen harami ba to ba dole bane dama ka yanka dabba amma inda zaka yanka din to karin lada ne ina fata mun gane wannan wanda ya umara ita kadai in ya koro dabba daga wajen harami zai samu ladan hadaya idan bai koro ba ba dole bane babu azumi akan shi amma in ya yanka to karin falala ne wallahu a'lam wannan shine abinda malai ya ambata a wannan gaba sai yace wa minha anna ishar alhadi sunnatun la muslatun manhiyun anha daga shi kuma akwai kasancewar cewa idan an zo za a tafi da dabbobin hadaya za a yi musu ishari al-ish'ar shine za a samu wani dan abu makami ko wata aska ko makamanta haka sai a dan tsargi jikin su sai jini ya zuba idan jini ya dan zuba ya dan yi clotting haka ya bushe to din da suke yawo a cikin harami da an gansu an san cewa waɗannan raƙuma ko tumakai na hadaya ne an riga an bayar da su ga Allah to wannan ibada ce ya halasta annabi sallallahu alaihi wasallam ta kan shi yayi ba musula bane. Musula shine wato cin mutuncin dabba din ko cin mutuncin rayuwa, ba musula bane. Wannan kamar yana maida martani ne ga Hanafiya, kuma Hanafiya Allah ya gafarta musu, kamar yadda Ibnu Abi Shayba da Abdurrazzaq suka ruwaito a cikin al-Musannafai. Abdurrazzaq al-San'ani ya ruwaito wannan haka, Ibnu Abi Shayba ya ambace shi a cikin kitabun Raddi ala Abi Hanifa, can ƙarshen littafin shi na al-Musannaf, ya ambace cewa daga cikin gangancin da Hanafiya suka yi wajen sabawa al-Qur'ani da Sunna shine wannan magana. Suna ji suna gani an ce annabi ya yi abu, sai su shafa idanunsu, to ka su ce ba su yadda ba. Haka suka ce ai su a wurinsu taɓa jikin dabba da wani makami har jini ya fito da sunan hadaya, to wannan abunsu musulaci, cin mutuncin dabba ne da rayuwarta, don haka abunsu wannan haramun ne ko kuma makruhi kamar yadda suka ce. Wannan ba daidai ba ne wannan fatawar tasu, saboda ta saba wa aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya gafarta musu, Allah kuma ya ƙara annabi salati da sallama da ɗaukaka. Za mu saurara a nan sai Allah ya kaimu darasi na gaba. Kafin mu rufe, ina ƙara wato yin maraba da lalle da baƙinmu waɗanda suka zo mana ziyara daga garin wato kwanan ɗan gora wanda ke nan hanyar Zaria zuwa Kano. Allah subhanahu wataala ya saka musu alkhairi, Allah kuma ya bar zumunci, Allah kuma ya mai da su gidaje da zuwa ga iyalansu lami lafiya. Za mu tsaya a nan fa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Wassalamu alaikum warahmatullahi.